sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama shi ce kai tsaye ta tushen FM na Joye Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya ha kuma ana iya samu mu akan Alfa Radio na kuma su dake kasar Ghana masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau litini 11 ga watan disamba na shekarar 2017 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc ta da hausa danda dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa hausa a ba mu kanun labarai
Kungiyar Tarayyar Turai ta ce bata amince da matsayar da Amurka ta dauka ba kan birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. An samu wata fashewa a birnin New York inda jami'an 'yan sanda suka ce suna tsare da mutum guda. Wani bincike ya gano cewa fyaɗen da aka yi wa mata 'yan kabilar Rohingya a Myanmar abu ne da aka tsara.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yanzu haka ana gudanar da taro akan yadda za a inganta matakan tsaro a mashigin ruwan Gini.
Abokani ne na Gulf of Guinea wadanda koyaushe lokaci sukan taru su duba cewa me yake faruwa irin abubuwa na rashin insecurity da yake faruwa a cikin teku da ruwaye
a makwabciyar Najeriya kuwa wato Jamhuriyar Niger wasu kungiyoyi masu zaman kansu ne suka gudanar da zanga-zanga ko akan menene
sun san asara ce ake ma kasa musamman kaga yanzu irin kudaden da aka yahe ma kamfanonin salula ko masu sai da man fetur da sauransu duk wannan abubuwa su da kansu sun sani su da abubuwa ne wanda ba su dace ba
haka kuma muna da rahoto akan matsalar mai da ya addabi 'yan Najeriya sai su Aliyu Harande da zai shigo da shirin sa na ilimi gar kwadan adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
A yau Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa yana da yakini kasashen Turai za su maida ofishin jakadancin su zuwa birnin Kudus kuma su dauke shi a matsayin babban birnin na Isra'ila biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump yayi na shirin aiwatar da hakan. Yayin da yake magana a birnin Brussels a gefen shugaban harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU, Federica Mogherini, Netanyahu ya ce hakan da Trump yayi ya fito fili ne da abin da yake a bayyane, kuma dama ginshikin cimma zaman lafiya shine aiki da abin da yake na zahiri. Sai dai Mogherini ta ce kungiyar tarayyar Turai za ta ci gaba da bin yarjejeniyar kasashen duniya akan birnin na Kudus har sai an sasanta lamarin. Kalaman da suke nufin ba sa tare da hukuncin da Trump ya yanke. Mogherini ta kara da cewa maganin da zai kawo zaman lafiya kasashen Isra'ila da Falasɗinu shine a saka birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da Falasɗinu.
‘Yan sandan birnin New York sun ce suna tsaye da wani mutum bayan wata fashewa da aka samu a kusa da wani wurin jiran motar fasinja ta bus a gefen tashar jirgin ruwan birnin a yau Litinin. ‘Yan sandan sun tabbatar da cewa wanda ake tsare da shi namiji wanda shi kadai ya ji rauni a wurin fashewar. Sai dai hukumomi ba su ba da tabbacin wani irin abu aka yi amfani da shi wajen aukuwar wannan lamari ba. Rahotannin farko sun yi nuni da cewa fashewar ta auku ne bayan da wani bututu ya fashe. Don dai aka dakatar da zirga-zirgan layukan jiragen kasa uku da ke safara a wannan yankin. Sannan wasu layukan jiragen sun karkata a kallon tafiyarsu daga titin da ake kira 42 Street wanda ke tsakiyar yankin dandalin Times Square da ke Manhattan wanda wuri ne da masu yawan bude ido ke yawan ziyarta. Sakatare ya da labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta aike da sakon a shafin Twitter inda ce tuni aka sanar da shugaba Donald Trump wannan fashewar.
Rahotanni sun bayyana cewa jerin fyaɗen da jami'an tsaron Myanmar suka yi wa mata 'yan kabilar Rohingya an yi su ne a wurare da dama kuma an shirya su a cikin tsari a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Kamfanin dillancin labaran ya ce ya gano kamanni kan yadda aka yi fyaɗe ga mata da dama yayin wasu hirarraki da aka yi da mata da ƴan mata 29 waɗanda shekarunsu ya kama daga 13 zuwa 35 waɗanda kuma suka tsere zuwa Bangladesh. Kowace mace daga cikin su ta ce gungun maza ne suka yi mata fyaɗe kuma gabaki ɗayan su banda guda ɗaya sun ce mazan suna sanye da kayan sojoji. Mata guda da ta ce maharanta suna sanye da farin kaya ta kuma ƙara da cewa makwabtanta sun gane cewa mazan da suka yi mata fyaɗe su ne aka girke su a wani shingen binciken sojoji. Da yawa daga cikin matan sun ce a kayan a sarkin masu fyaɗen suna ɗauke da wani tambari na mashi ko tauraro a jiki wanda a cewar kamfanin dillancin labarai na AP alama ce da ke nuna rundunonin dakarun Myanmar. Harin da aka kai wa matan ya auku ne tsakanin watan Oktoba shekarar 2016 zuwa tsakiyar Satumba a cikin ƙauyukan Myanmar da ke jihar Rakhine.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yau Litinin ce ranar ƙarshe da ta rage wa ‘yan takara na wani zaɓe na musamman da za a yi domin cike gurbi a Majalisar Dattawan Amurka da za su gamsar da masu kaɗa ƙuri'a cewa su ne suka cancanci su wakilci jihar Alabama. Mun san su waye mu a Alabama, ɗan takara Don Jones na jam'iyyar Democrat ya faɗa wa mabiyansa a wani gangamin siyasa da suka yi a ranar Lahadi. Wannan zaɓen za a yi shi ne don mu nuna wa duniya su waye mu da kuma matsayarmu, Jones ya ƙara da cewa. Royce Moore, ɗan takarar jam'iyyar Republican, yana samun taimako daga shugaba Donald Trump wanda ya naɗi wani saƙon wayar tarho da aka aike wa mazauna Alabama ta wata hanya da aka tsara. Trump ya ce idan Jones ya ci zai zama ɗan amshin shatan shugaban 'yan jam'iyyar Democrat na a majalisar wato Chuck Schumer da kuma Nancy Pelosi, amma Moore zai bar shugaban ƙasa ya cimma muradunsa. Zaɓen da za a yi a gobe Talata zai tantance wanda zai mai gurbin Jeff Sessions ne wanda ya yi murabus ya karɓi aikin babban Attorney General na Amurka.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya umarci rundunar sojojinsa a yau Litinin da ta janye da yawa daga cikin dakarun ƙasarsa da ke Siriya. Ya yi wannan sanarwa ne a lokacin da ya kai wata ziyarar bazata a wani sansanin sojojin sama na Hemamin da ke lardin Latika inda ya haɗu da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad. Sojojin Rasha sun shiga yankin Siriya ne a ƙarshen shekarar 2015 a ƙoƙarinsu na marawa sojojin Assad baya. Putin ya bayyana cewa sojojin na Rasha da Siriya sun riga sun murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da kullum take shirye domin yaƙi, yana mai nuni da ƙungiyar ISIS. Kafar yaɗa labaran Siriyan ta ce Assad ya gode wa Putin akan irin rawar da ya taka na yaƙar ta'addanci a Siriya, inda ya ƙara da cewa mutanen Siriya ba za su manta da rawar da sojojin Rasha suka taka ba. Ziyarar da Putin ya kai Siriya ita ce ta farko da ya taɓa kaiwa, kuma ta zo ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Misra.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da rahoton da ke cewa ana gudanar da taro a kan yadda za a inganta matakan tsaro a kan mashigin ruwan Gini, wanda har kasashen nan da ake kira G7 sun halartar wannan taron. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shi dai wannan taro na kasashe bakwai na G7 da kuma kawayensu, ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali Marabus shi ne ya buɗe taron a lokacin jawabinsa, kuma ya shaida ma mahalarta wannan taro ƙoƙarin da Najeriya da sauran kasashe ke yi na inganta tsaro a yankin gabar ruwan Gini, lamarin da ya ce yana cike da hatsari bisa la'akari da ayyuka irin na ta'addanci ko fashin teku da fasa butu tumai da garkuwa da mutane da ake yi a yankin, kamar yanda ya yi mun karin haske.
Wannan taro an yi shi ne kamar abokani ne na Gulf of Guinea waɗanda koyaushe lokaci-lokaci sukan taru su duba cewa me yake faruwa, irin abubuwa na rashin insecurity da yake faruwa a cikin teku da ruwaye. So koyaushe akan ɗauki lokaci a zo a tattauna a duba me ya kamata ko me ya kamata a yi. Kamar yadda na faɗa, na ce akwai hanya guda biyu da muka yi na hard wanda shine muke sa sojoji da sauran yan security su duba sannan kuma akwai negotiation da ake da su mutanen Niger Delta na cewa su zo a tafi tare a duba abubuwan da ya kamace su irin kamar yadda muka ce za mu modular refineries wanda za a legalizing method din da suke yi suna gyara mai
a jawabin sa tun da farko shugaban wannan kungiya Mr. Demelin Foshow na kasar Italia ya bayyana cewa an fara gudanar da wannan taro na wannan kungiya ne a kasar a watan Yulin shekaran nan da muke ciki a kasar Italia
Among the state of the region Nigeria is called to a specific and focused leadership role in fighting piracy and other criminal activities at sea
Yace daga cikin kasashen wannan kungiya an zabi Nigeria ta kasance jagaba wajen tabbatar da tsaro da hadin kan kasashen a wannan yanki na gaban ruwan tekun Gini hawo kuma ya yaba da rawar da gwamnatin Nigeria ke takawa wajen tabbatar da tsaro a cikin gida da kuma kan teku domin al'ummanta da kuma sauran kasashen duniya
Because it recognizes the progress the Nigerian government is achieving in strengthening security on land and at sea for the benefits of its citizens and for the increased development of the country
To ko kasashen da ke wannan kungiya na samun hadin kan sauran kasashe na duniya wajen tabbatar da tsaro a yankin gabar ruwan na Gini sai ministan tsaron Nigeria Mansur Dan Ali yace
ba samu gashi nan kana gani wajen kasashe 22 ko da uku suka zo nan kuma wannan meeting ba shine na farko mun yi naje Rome an yi an zo nan kuma Nigeria zumu muke first kuma kakamanta ba a dade ba kasashen duk waɗannan kasashen sun turo shugabannin su wanda aka yi a Abuja ba da dadiya ba nan
taron na yi ne biyo ya kunshi manyan dakarun sojojin kasashen kungiyar ta Gulf of Guinea da kuma kawayen kungiyar da suka hada da jakadu na kasashen yammacin Turai da kuma Amurka baban Jifrin Murai Amurka daga Lagos
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah Allah ka kai maki soja ko gidan su ko dadi ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji
To idan muka tsallaka makwabcin Najeriya kuma wato Jamhuriyar Niger wasu kungiyoyi ne suka yi zanga zangar lumana domin nuna kyamar su ga kasarin kudin kasar na shekara mai zuwa ga su lamuni barma da karin bayani a cikin wannan rahoton
Wannan shine karan farko da hadakar kungiyoyin fararen kular da ke adawa da tsarin kasafin kudaden 2018 ke bayyana matsayinta a hukunce tun bayan da majalisar dokokin kasar Niger ta yi na'am da tsarin kasafin sabuwar shekara wanda tun a ranar farkon gabatar da shi a majalisar yake shan suka daga yan kasa a sakamakon lura da wasu matsanantan harajin da ke kunshe a cikin sa kamar yadda shugaban kungiyar Alternative Espacito Ayen Musa Cangari ke karin haske a taron manema labaran da gamayyar kungiyoyin ta kira
su kansu akwai irin jaran huska da suka so su yi bayan an zo ne wajen taron sai minista ya zo ya ce musu ai ba ja da baya mutane ne yan siraru suke sa su sun dauki alkawali zuwa ga wurin su dole sai an cika wannan alkawali sai suka bi ra'ayin gwamnati akan abin da sun san zai cuta ma talakawa jiwa daga cikin su sun hade shi sun san asara ce ake ma kasa musamman kaga yanzu irin kudaden da aka yahe ma kamfanonin salula ko masu saida man fetur da sauransu duk wannan abubuwan su da kansu sun sani su da abubuwa ne wanda ba su dace ba amma suka zo suka amince da shi shi gwamnati ya ce ba zai ja da baya ba tunda ya ce shi ya isa ba zai ji maganar da mutane ke hade ba ai saura mu ma yan kasa mu gwada ma gwamnati lalle mu ne muka isa
domin tilastawa gwamnatin Niger ta soke harajin da ke haifar da fargaba a zakatan yan kasar waɗanda tuni suke tunanin yiwuwar fadawa halin kuncin rayuwa daga watan Janairun baɗi yasa waɗannan yan gwagwarmaya kiran a fito kan tituna a ranar 21 ga watan Disamba inji Nuhu Muhammadu Arsika na kungiyar MPCR
ko kowace ta yan kasa a dokance a demokradiyance kullun tsarin mulki ya shirye wannan dama shi an muhawaye muka ce ranar Alhamis 21 ga wannan wata ko ina a cikin garuruwan Niger mutane su shige taron gangami da jerin gwano domin a nuna ma al'ummar duniya ta shaida ɗan Niger wannan tsarin da gwamnati ya zo da shi ba mu amince da shi ba mu yarda da shi kuma muna yaƙar shi in kuma gwamnati yayi kuskuren cewa ya dauki matakan hanawa ko wani gari ne an ka hana to mun sa kira ga al'umma ka ai fada a dauki matakan zama gida kowa shi aje aikin shi
yunkurin karbar haraji daga dukiyar da mamaci ya barwa magadansa da karin kudin harajin galibin ababen masarufi sukuri da wutar lantarki ko harajin da ya shafi takin gargajiya na kadan daga cikin abubuwan da kungiyoyin fafutuka ke bukatar gwamnatin ta sake dubawa da idon basira to amma masu linjaye a majalisa na cewa kokarin shafa hukumomi kashin kaji shine abinda ke boye bayan wannan cece kuce na kungiyoyin kwararar hula dake adawa da tsarin kasafin na 2018 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To idan muka koma Najeriya kuma matsalan man fetur ne addabi jama'a kasan a sassan kasan daban-daban kamar yadda Hassan Maina kai ne ya aika mana a cikin wannan rahoton.
Ni to gaskiya a Maiduguri ma ana fuskantar wannan karancin man gidajen man ya ka gansu yawancin su a rarrafe suke. Gidajen man suna saida shi akan lita suna saida shi akan naira 180 wasu kuma suna saida shi akan naira 175 to sai kaga su kuma ƴan chuwa-chuwa ƴan black market kenan ƴan bunguruti su kuma za su saya idan suka saya su ma sai su ƙara kuɗi saya su ƴan chuwa-chuwa na a gurin su ana siyan galan akan naira 1000 1000 naira 50 wani ma har 1000 naira 100 yake sayar
Husaina Muhammad kenan wakiliyar tashar talabijin na muryar Amurka a Maiduguri ke min karin bayani akan matsalar karancin man fetur a jihar Borno can a yankin Niger Delta labarin duk daya ne inji wakilin mu Lamido Abubakar Sakkwato
misali idan ka shiga mota daga nan zuwa can musamman a nan jihar Rivers za ka ga su masu motocin sufuri misali suna ƙara kudade saboda ka ga wannan al'amari ya shafi harkar sufuri a kayan mamuri marayuwa a yi cewa su ma sun ƙara kamakon rashin wato samun isasshen man fetur din misali idan muka duba alhaji Hassan dama a watan Disamba ka san yake haɗu da bukukuwa daban-daban na ƴan baman waɗanda suka haɗa da bukukuwan Kirismati da na sabuwar shekara bai ne sun nuna cewa kamar kowace shekara ana fuskantar irin wannan matsala idan lokacin irin waɗannan bukukuwa suka kunno kai a sassan yankin Niger Delta jihohi da dama ana fuskantar wannan matsala ta karancin man fetur
daga jihar Niger wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari ya ce wannan matsala ta rutsa da shi
jihar Niger kam abun daya ne ni kaina abun ya rutsa da ni yau saboda in ka ga gogor mai da nayi yau kafin in samu mai lita 30 da zan zuba a mota na so gaskiya jama'a na dandana kudin su akan sha'anin mai abun sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
anan Abuja ma labarin bai canza ba nayi tattaki zuwa depo na man Asuleja dake baiwa Abuja mai nayi kicibis da wani karamin dan kasuwar da bai san a bayyana sunan sa
akwai man ba babu ba a Najeriya sannan kuma a depo kananan da ake da su akwai su sannan ai ya kai ga state ana da komon ma daga Lagos a kawo shi da mota a sauke a cikin depo din kamar su Niger amma mun gagara ganewa za mu zo mu kanana mu je Lagos mu bi su siya 143 mu biya kudin mota mu biya kudi kafin ya zo mana sila zai kai 150 kuma a ce wai ba za ka saida shi sama da 145 ba to inda shugabanci ya kamata a ce su bi su duba wajen da muke siyan man nan me yasa suke saidawa fiye da farashin gwamnati sannan kuma wasu shine gwamnatin ta bada tallafi a bada mai din sun yi concentrating a su wa'annan wanda muke zo ake siyan kayan a hannun su aka concentrating first kafin mu kanana mu independence
a cikin wannan umurin da gwamnati bar cewa a fito da man nan a saida shi a cikin allocation da ake bayarwa misali a cikin yan kasuwan ku kanan ba ku samu
mu kananan ba mu samu
sai dai abai manya ku sai hannun manya
manya mu sai a hannun su tunda zaka samu babban mutum daya an bashi mota goma kuma ba zai kai gidan man san ba wanda ana fita da man Niger Kamaru Chadi
kokarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta a kamfanin mai na kasa ya ci tura Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
shugaban kasa ka taimaka dan rasulullahi
dan Allah dan rasulullahi
Amina baban tali eh don gangan mayin fetur
sai babu da fetur
mun ga maya
a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san
mun bai cike nan kan sai a ce mana dila
To a gaida Hassan Maina kaina yanzu muna agogo ya ce karfe 10 na safe da minti 19 ga kuma shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kulkuliyar
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro idan har ba ku manta ba, shirin namu yana ci gaba da maida hankali ne wajen gano dalilan gwamnatin jihar Kaduna na koran malaman makarantun primary sama da 21,000 a daukacin jihar, wanda wannan matakin yake ci gaba da ƙara jan hankulan jama'a a jihar da ma ƙasar baki daya. Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, wanda yi magana a madadin gwamnatin jihar ta Kaduna, ya bayyana da matakinsu a matsayin ba gudu ba ja da baya wajen ganin sun inganta ilimi a daukacin jihar, domin kuwa wannan haƙƙi ne da al'ummar jihar ta Kaduna suka damƙa a hannunsu.
Dan duniya da gobe kiyama mutabbata ko zamba.
Ana iya cewa kenan tabbas tabbas waɗannan 11,700 da dauriyan nan su sun ci jarabawa kenan, babu magana wani ya saci ansa daga cikin malaman.
Sun ci girbi da aka kawo dai ko kuma an ba shi kudi shi kuma ya amsa kuma ya rubuta sunan shi ko ne kuma ya rubuta e number din shi kuma aka samu ake makin wannan jarabawa kuma sun ci kan suna nan su 11,700 da wajen 700 da suka ci jarabawa nan nasu ba wani amayya. Mun gode saboda akalla muna da kashi 33 da suke sun san abin da suke yi. To yanzu ka ga neman da zabi dan kadan.
To wasu masana na ganin cewar ai jarabawa ba ita ce kadai hanya daya da za a gwada ilimin mutum ba, kuma suna ganin cewar me yasa ba ku fito da tsarin yin jarabawa da kuma ta yin interview wanda za a zo a tantance malamin nan idan bai ci jarabawa wannan a rubuce ba, to yana da wannan ilimin a kwakwalwar shi.
Ya alhamdulillah rabbil alamin. Ai ka zuba ji na san haba yadda muke so mu tafi wannan karin da wannan 20,000 da yadda muke so mu dauka. Dan halin yanzu ma muna da fike ya kai wajen 17,700 da doriya da muka samu daga wajen mutane da ke neman aikin malamta. An kuma jihar Kaduna. Kuma kamar yadda ke maka ne kuskure an yi ada. Me kuskuren da aka yi ada? Na gaya maka cewa 2012 akwai malamai guda 18,600 wanda ba su qualification din koyarwa. Amma aka ba su ba kore su ba lokaci aka ba su dama su je su karo ilimin kansu, banda kuma sauran irin courses da ake yi na teacher development da ake lokacin a tsakanin lokacin, wanda saboda muna da course da wajen education sector program in Nigeria a su kenan, da kuma part of issues da suke addressing shi ne issue na training na malaman nan particularly a area tsaci da kuma turanci. An yi wannan fa kuma na gaya maka cewa cikin 2016 ga watan Disamba akwai makarantar nan da ke dawo National Open University da ake engaging din su take conducting need assessment da competency din wayannan malaman na a wannan lokaci, kuma kan area ne na tsafi da kuma turanci su ma, so dan haka ba wai wani sabon abu bane.
Da dama al'ummar jihar Kaduna har da wasu jahohi makota suna ganin kamar wannan abu da gwamnatin jihar Kaduna take yi akwai siyasa a cikin shi. Me zaka ce ma al'ummar jihar Kaduna?
Al'ummar jihar Kaduna shi ne mu dai mun san cewa ɗaliban nan da suke makarantun gwamnati na firamare ɗin 2,000,000 ƴaƴa ne gare mu, ƴaƴa ne a gaban jihar Kaduna wanda kuma suna da haƙƙi kanmu, kuma wannan haƙƙi yana kai a kanmu shi ne mu tabbatar da aka ba da alƙawarin cewa za a ba su ilimi mai inganci, an ba su wannan ilimi mai inganci magana ce da so don Allah da na a ko lokaci kamar kowane uba ne yana so ya ga ɗan shi ya tashi a ɗa na gari mai ilimi ingantacce yadda gobe zai alfa da shi, to abin da muke so a zo shi ke kuma iyayen da sai ƴaƴansu makarantun nan sun fa ba mu amana, ne amanar su ba mu shine ga ƴaƴansu nan sun yanka a gwamnati inda ilimin kyauta ne a ba su ilimi mai inganci don Allah da Allah, to wannan kuma tsauri da amana da aka ba mu ba za mu wasa da shi ba, kuma bi izinin Allah muna roƙon Allah ne ya ba mu ikon sauke wannan alƙawari. Ina ganin cewa ingancin ilimi ya ɗaukaka sosai a jihar Kaduna particularly ga ƴan firamare.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai duka ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakon namu Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wanda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya
a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman sani don kanka
a gaida Yusuf yanzu kuma ga sakonnin da ku ma sauraro ku kai ko mana
sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajo kace hakika barin bayar da kura da babban taron jam'iyyar PDP na ƙasa wanda aka gudanar a Abuja ya nuna cewa har yanzu dai akwai sauran runa a kaba a jam'iyyar kenan ganin yadda wasu ke korafin ba a yi musu daidai ba. Assalamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga shugabannin jam'iyyar PDP da su yi kokarin sasanta rikicin da yake tsakanin su domin akwai alamun angulu za ta koma gidanta na tsamiya saboda gaskiya talakawan Najeriya ba su gane wa mulkin jami'ar APC ba. Sako daga Muntari Dan Ma'azu Baban Khalifa da Nana Khadija Jikan Kandi da Aminu Kano Maida Garko da Yusuf Cimbi jihar Niger. Shi kuwa Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa ya kamata hukumomin tsaron Najeriya su yi hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da laifin aikata fyaɗe musamman ga yara ƙanana duba da yanda hakan ke ƙara ƙaruwa. Shi ma Ilyasu Mahmud Tungan Bako cewa hakika duk masu aikata fyaɗe musamman ga yara ƙanana ya kamata hukumomi su fara duba lafiyar ƙwaƙwalwarsu domin ko kaɗan ba zai keto a ce mai hankali ya aikata irin wannan aikin ba musamman ma ga yara ƙanana.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice.
A yau Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa yana da yakini kasashen Turai za su maida ofishin jakadancin su zuwa birnin Quds kuma su dauke shi a matsayin babban birnin na Isra'ila biyo bayan sanarwa da shugaban Amerika Donald Trump yayi na shirin aiwatar da hakan. ‘Yan sandan birnin New York sun ce suna tsare da wani mutum bayan wata fashewa da aka samu a kusa da wani wurin jiran motar fasinja ta bus a gefen tashar jirgin ruwan Rahotanni sun bayyana cewa jerin fyaɗen da jami'an tsaron Myanmar suka yi wa mata 'yan ƙabilar Rohingya an yi su ne a wurare da dama kuma an shirya su cikin tsari a cewar kamfanin dillacin labarai na Associated Press. Yau Litinin ce ranar ƙarshe da ta rage wa 'yan takara a wani zaɓe na musamman da za a yi domin cike gurbi a Majalisar Dattawan Amurka da za su gamsar da masu kaɗa ƙuri'a cewa su ne suka cancanci su wakilci jihar Alabama. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya umarci rundunar sojojinsa a yau Litinin da ta janye da yawa daga cikin dakarun ƙasar da ke Siriya. Ya yi wannan sanarwa ce a lokacin da ya kai wata ziyarar bazata a wani sansanin sojojin sama na Hemamin da ke lardin Latika inda ya haɗu da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad. Sojojin Rasha sun shiga yankin Siriya ne a ƙarshen shekarar 2015.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu muna so anjima in Allah ya kai mu za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin wasu matakai kuke ganin ya kamata a bi domin a daƙile sace-sace mutane da ake ana garkuwa da su wanda yake neman ya ta'azzara ko kuma ya ta'azzara ma. Yanzu a madadin kwa da kuwa a nan sashen Hausa musamman ita Hafsat Bello dan mai soro da taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Creation da ta bada umarni da injiniyan mu Dan Craftman. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku yanzu haka ga Usman Ahmed Kabara nan da tawagarsa sun shigo domin su gabatar da shirin yau da gobe. A yi saurare lafiya.